This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Manyan motoci sun fara shigar da kayan agaji cikin Gaza a ranar Juma'a daga dandamalin da dakarun Amurka suka gina akan teku. Hakan na faruwa ne yayin da Majalisar Dinkin Duniya take gargadin cewa ɗaruruwan dubban mutane na gab da shiga hali na matsanancin yunwa, a kuma daidai lokacin da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas ke barazanar kawo cikas ga ayyukan jin kai da ake yi. Motocin sun fara shiga yankin ne da misalin karfe 9 na safe agogon yankin, a cewar rundunar sojin Amurka. Dakarun Amurka sun fara gina dandamalin ne a tashar jiragen ruwan Ashdod da ke Isra'ila, inda aka yi safarar su zuwa gabar tekun Gaza domin a samu damar shigar da kayayyakin agaji da kasashe da dama suke aikawa.
Any and all aid into Gaza is welcome by any route.
Jami'in Majalisar Dinkin Duniya Jens Lenski ke ne ke cewa muna da lemar habun da duk wata hanya da za ta kara adadin kayayyakin da za su shiga Gaza. Amma wannan dandamali ba shi da haɗi da shigar da kaya ta doron ƙasa. Hukumomin Amurka sun ce babu wani sojan ƙasar ko ɗaya da ya sa ƙafarsa a wajen gabar tekun. Isra'ila dai na da hurumin ta bincike dukkan kayayyakin da ake aikawa Gaza tun daga Cyprus gabanin su iso kan dandamalin. Jami'an Amurka da na Jamhuriyar Nijar sun tsawaita tattaunawar da suke yi a hukumance kan ficewar sojojin Amurka daga ƙasar ta Nijar har zuwa ranar Juma'a. Mataimakin sakataren tsaro a fanni na musamman Christopher Meyer da Lieutenant General Dagvin Anderson, wanda shine daraktan dakarun haɗin gwiwa, sun tattauna da wakilan sabuwar gwamnatin Nijar a Yamai a ranakun Laraba da Alhamis. Muryar Amurka ta rubuto cewa tattaunawar ta kawo ƙarshe a ranar Alhamis, amma jami'an Amurka da na Nijar sun yanke shawarar tsawaita zaman har zuwa ranar Juma'a, a cewar wani jami'in tsaron Amurka wanda ya nemi a sake sunansa. Bangarorin biyu sun yanke shawarar Amurka za ta janye dakarunta cikin watanni masu zuwa ba da ɓata lokaci ba. Hukumomin Taliban a Afghanistan sun ce wasu mahara da ba son ko suwaye ba sun harbe wasu masu yawon shakatawa daga kasashen yammacin duniya su uku halahira, tare da takuntansu a birnin Bamiyan. Harbin wanda ya auku da tsakar rana a wata kasuwa mai cunkoson jama'a ya raunata wasu mutane hudu, ciki har da wani ɗan ƙasar waje, a cewar kakakin ma'aikatar cikin gida a Afghanistan. Kakakin ma'aikatar Abdulmatin Kani ne bayyana hakan a shafinsa na X, sai dai bai ambaci ƙasashen da mutanen suka fito ba. Ya ƙara da cewa gwamnatin Taliban ta kaddamar da bincike har ma an kama mutum hudu da ake zargi suna da hannu a kisan. Babu dai wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan hari. Labaran da zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ukraine ta kaddamar da wasu hare-haren jirage mara matuka akan Russia da yankin Crimea da Russia ta kwace. Hare-haren da suka halaka mutum biyu ciki har da yaro guda, suka kuma tada wata wuta a tashar mai a cewar jami'ai. Waɗannan hare-hare su ne mafiya girma da Ukraine ta kai kan Russia cikin makonni, kuma sun faru ne yayin da dakarun Russia suke kokarin kutsa kai cikin Ukraine, wanda hakan ya ba su babban nasarar da ba su taɓa gani ba cikin watanni 18, saboda hukumomin Kyiv na fama da ƙarancin harsashe da mutane. Dakarun Rasha dai sun ce sun yi nasarar kakkaɓo jirage sama da 100 a kudancin ƙasar da yankin Crimea da Bahar al-Aswad, sai dai ɗaya daga cikin jiragen mara matuƙa da Ukraine ta harba ya faɗa kan wata mota dauke da wata mata da ɗanta mai shekaru 4, yayin da take tuki a yankin Belgorod, inda nan take ya halaka su. An yanke mutumin da aka same shi da laifin yunkurin sace tsohuwar shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi da buga wa mijinta guduma hukuncin shekaru 30 a gidan yari. Wata kotun tarayya ce ta yankewa David DePape mai shekaru 44 hukuncin a ranar Juma'a. Asali dai masu shigar da kara sun nemi a yanke masa hukuncin shekaru 40 ne. A watan Nuwamban bara masu taimakawa alkali suka samu defect da laifin yunkurin yin garkuwa da Pelosi, wacce jami'ar gwamnatin tarayya ce da kuma kaiwa iyalanta hari. A lokacin da ake sauraron shari'ar defect ya amsa laifinsa, inda ya ce ya shiga gidan na Pelosi ne da ke San Francisco a ranar 28 ga watan Oktoba shekarar 2022 da nufin yin garkuwa da ita. Ya kuma amsa laifin dukan mijinta Paul Pelosi da guduma a lokacin da ya kutsa gidansu. Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
gabata akai bikin ranar iyaye mata a nan Amurka mu ma shirin a bari ya huce ba za a bar mu a baya ba saboda da haka muka shiri nan musamman domin karrama iyaye da mu ma muna ciki muna iyaye muna kakanni don haka baba yau mun ba shi dan karamin hutu
Julie Nevis Gresham. Happy Mother's Day, everyone.
Ina taya ku murnar zagayowar wannan rana ta iyaye mata. Wannan rana ce da ta kasance tankar jini da tsanta tsakanina da mahaifiyata. Duk da dai bana tare da ita a zahiri, tunaninta yana tare da ni a koyaushe cikin ruhina. Ina taya dukkan mata a ko'ina da ƴaƴa da iyaye da kakanni da yayi da ƙanni. Murna wannan rana. Allah ya albarkace mu baki daya.
Yau yau mai jinda ce.
To yau to ya sharif.
To yau ranar karama iyaye mata a nan Amurka muka ga ya dace mu ma mu ce na goma ba mori a ga ranar mu
haka tunda ake ranar naka sai naka.
Yawwa. To mun saba da bayyana masu saurare abin da yake dauka hankali a nan Amurka kuma kasancewa kamar yadda muka ce wannan take ranar iyaye mata a nan Amurka abin da muka saba gani shine duk lokacin da ake wani biki ko wani iri ne kinga daga kama daga Halloween Christmas lokacin
Thanksgiving ne
wannan president day kai kowace rana a nan kasar akwai
komi
a shaguna zaka zo ka ga lokacin wannan ba abin da ake sayarwa ladan soyayya din nan Valentine din kin ga wannan lokacin duk shagun da kika yi daga furanni daga kofuna ne daga ɗan kankana ne riguna ne daga barguna ne daga kayan wanka ne daga sabule ne kai komi an yi shi na
musamman na wannan
rana ake na wannan bikin shahar ma kowace shekara a church din mu rana muka bada totai yan kwashin totai ga iyaye mata to dace dukan har hada wannan kowace shekara to sai makonni biyu da suka shige ko dan dai wayan yi da sauri kin ga na riga na shirya na office za mu
ranar laraba ayya kuma ranar laraba ina ga kin kota dai
an shi da nake ce miki tintini na sai komi dan kar dai lokaci ya kure ba to ta nake na riga na dauki wadansu da yake a kasuwar yanar gizo ake nake sai kayayyakin ta nake na wayannan jakunan da zan sa wadannan yan kyautuna da za a bada din nan na riga na order a ce na dauke shi ne da saka shi a cikin kwando na yanar gizo ban ma ta cewa a saya ba
sai
yau da gobe ai an makara dalili ko shine na je satin da ya wuce ne ma na je domin na ce a'a ya aka yi wannan har yanzu bai zo ba sai in duba sai na iske ashe na saka shi a cikin kwandon nan ban ma tsan saya ba na kuma duba sai na ga an ce waɗannan jakunan yanzu sun kare shine nake ce miki wato saboda ku ga yanda dai mutane suke
saye saye
yake ake dauka abin da muhimmanci ake yawan saye saye to mu ma ba za a bar mu a baya ba za mu aika goran kyautan mu ga mata da suke nan to kin ga akwai matan da muka nema suka mika mana sakonnin gaisuwa ga iyayensu kaka kan wani lafiya komi tsufa mutum ba shekara da zaka yi ba zaka tuna da iyayenka an sha ruwa dai amma me za ku iya tunawa game da kakanmu za mu ce ku kuma mahaifiyarku
na tunawa da ita domin na san lokacin da babanmu ya mutu ta shiga cikin wata wahala ta rayuwa shine abin da nake tunawa don wahalar ta kuma ita ta kawo mantawa a lokacin ba eh da mareci kai abinda na tuna kenan mareci bai da dadi
to ko kuma a matsayinku na iyaye waɗanne kalubale za ku iya cewa iyaye mata musamman suna fuskanta a wajen renon yaya musamman da ya kasancewa a arewacin Najeriya inda kuka fito
da suke zamani ya canza yanzu ba kamar da renon yara yana da sauki saboda za ka iya horonsu wani kuma ma zai taimake ka horonsu idan ya yi abun a waje ne baka iya gane ba wani zai taimake ka sai zai iya dukan shi ko ya hore shi yadda ya ga dama amma yanzu babu wahalan kalubalen da ke cikin renon yara yanzu kenan
misali kuma wajen kamar ilimin ya mata wanda ake ganin dama na bangaren ya furoni a wancan kalar zaki ga iyaye mata ba su suka sa a sa musu yayansu mata a makarantun boko ba wasu ma haɓo yayan suke karkashin gado idan lokacin sa su a makaranta ya yi ban sani ba kin taɓa ganin irin wannan ƙalubale a wancan lokacin da kuma inda ya buga shi ilimin ake nema ido rufe da kuma ana gudun su.
Akwai shekaru da ba akwai shekaru domin mata suna son ƴaƴansu su zauna tare da su su taya su aikin gida su yi masu ƴan tallace-tallace don haka ba su son su sa ƴan mata makaranta domin su ne suke taimakon iyaye mata a gida.
To ya kuke ganin mu yadda muke rinan namu ƴaƴan da kuma tarbiyyantar da su inda za in za a kwatanta da ya yanda kuka gani ko kuma kuka yi a zamanin ku muna dan kokari ko
to yanzu abinda ke mugun a ciki sosai shine idan yaronka ya yi laifi ba ka son yaronki ya yi laifi yanzu baki cika so wani ya hore shi ko kuma ya kawo ƙaran ma a wurinki ke ki hora ba ke ki ce ai ba laifin ba wancan din ba yana ganin wannan yana cin gaba shi yasa baya so baya son sa sai yake masa
so ana ganin laifi ko
ana ganin laifi sosai kuwa
to amma kuma ai akwai karin magana da ke cewa wai ka so danka
so naka duniya ta ke
shi kuwa amma in ka kiran ka wato in ka kore shi sai duniya ta so shi wata rana sai kai ma ka ji dadi
to
amma in baka kore shi ba shi zai lalace
duniya kuma ta ɗi shi daga nan
duniya kuma gaba da ta ɗi shi duk wanda ya nufa zai ce wani kaza kaza
haka ce na gari na kowa mu
to wace shawara za ku ba mu ƴaƴa da muke neman koyi da ku a cikin wannan tafiya a matsayin mu na iyaye mata mu ma yau dai ƴaƴa mu su ma suna karama mu amma har yanzu muna koyi da ku
haka ne an gode kwa ina godiya ga inda ne na ga yara suna kokari suna girmama iyaye to mu a da ba iyayen ka kadai ba amma duk dai wanda ya girme ka kana girmama shi to yanzu kuma ba iya yin haka to wadanda ke dan kokari ina jin dadin ganin abin da suke yi
to kakaka muna godiya kwarai da gaske muna kuma kara gode muku da yadda kuke kula da mu duk iyaye madadin ku muna amfani da ku da yake ku muka iya samu muna gode ma dukkan iyayen mu mata a duk inda suke waɗanda suke yayi suna matsayin kakanni da waɗanda suke iyaye muna godiya kwarai da gaske domin dawainiya da kuka yi da mu Allah kuma ya ƙara Allah yawa Allah ƙara muku lafiya da nisan kwana Allah ya sa mu ma mu zama kyakkyawan gurbi ga yaya da suka kasance jikokin ku muna godiya kwarai to kinji kakaka
Allah ya ja kwana ya kara lafiya
amin amin to abokan aikin mu Aisha Mu'azu da ma Julie Gresham su kuma a cikin shekarar da ta gabata suka yi rashin nasu mahaifa sabili da haka wannan ta kasance ranar iyaye mata ta farko da suke yi babu ita dai Aisha rana iyaye mata ta farko da take a babu mahaifiyarta kana kuma Julie duk lokacin da aka shigo wannan rana kasancewa kowace ranan iyaye mata takan je wurin mahaifiyarta to wannan lokaci ba ta nan sabili da haka su ma sun dan aiko da sakonnin karrama
nasu mahaifan ba
nasu nasu mahaifan
Allah ya rahama ma magabata baki daya yasa ana kyakkyawa makwanci mu kuma ya kyautata mu
amin sun ma amin
ya ba mu taba mu ma mu shekaru aru aru dan haura dari haka
to maman Lukman ai mu ma muna godiya asu Lukman kullum muna ji suna ana kiran sa muna godiya kwarai da gaske Allah ya raya mu ya kuma raya su ko
ya raya mu baki
mu dade muna yi amin sun ma amin
tele tele sun ma sai su na
wato Hawwa, bari mu yi abin da muka saba. Bari mu a gurguje mu mika gaisuwar fata alheri da karrama mata. Yau kamar yadda muka ce mata ne za mu yi zalla. Bari mu fara da wakilan mu da yake su ma iyaye mata ne. Bari mu fara mika gaisuwar fata alheri da girmamawa ga wakilan mu Madina Dauda binin Tarayya Abuja, Hawwa Umar, Rukayya Basha, Halima Abdurra'ub dukkan su a binin Tarayya Abuja, sai Zainab Babaji a Jaskota ta Yamma da Bauchi da Tamar Abari a Damagaram Jamhuriyar Nijar, sai Binta Ibrahim a Kaduna garin gwamna da Baraka Bashir a Kanan Dabo Nigeria, sai Maimunatu Sado a kasar Kamaru da Hawwa Abdul Karim a kasar Ghana da fatar an tashi lafiya. Sai kuma gaisuwar fata alheri da karamawa ga Maryam Ibrahim Garba da Hajiya Aya Talatu Levi Barka Hassan, sai Professor Grace Oyston da Salome Datti, Maman Maryam da Comfort Umaru da Ladi Banyami da Lois Mamar Idi da Alti Yankai, sai Jamila uwar yaya da yaya Hawwa a garin Bauchi, sai Jamima Jedi a Malumfashi da Hawwa Kulwa da Mama Hafsat, sai Nafisa Aliyu Mustafa da Zainab Sarfilu Gumel da Zainab Mahmud Lado, sai Samira Junaidu Abubakar da Talatu Ladan Ayawa, sai Linda Gata da Tasin da Gata da Roda Gata da Mrs. Das da Salamatu Ijimbi. Gaisuwar karramawa ta iyaye mata ga Tani Abdu da Tiffany Abdu da Victoria Magid da Martina Kure da Christy Best da Ansamci da Mildred Makam da kuma Persisa Yawa da fatar an tashi lafiya. To Hawwa,
to na'am, to da suke an ce wai so so ne san kai yafi, ko da shi dama dai mu ne ba ma wani bambanci ai mu ne, don haka ni kuma abokan aiki ne nan cikin da muke tare da su a nan Washington DC.
Wa kazalika
yawa zan gaida
yau haka.
To zan fara da mai gaya mai aiki wato producer mu wato Julie Leathers Gresham, sai binta Suleiman Yaro da kuma Maryam Dauda, akwai Hadiza Kyari da Zara Ufage, akwai Aisha Ma'azu, akwai Grace Oyenubi da Fiona Nandudu, abokan aiki baki ɗaya, muna muku fata alheri a wannan rana ta karrama mata ta duniya.
To bari in hado da matar Haruna Marar Bajos da matar Hafiz Baballe,
sai kuma Hajiya Juma Fatima Abdulaziz Malumfashi uwar gwandun gundumar gasa, da Hajiya Ma'u Abdulaziz Kofarfa da Malumfashi a jihar Katsina Najeriya, sai Hajiya Juma Sani Abdulaziz wanda aka fi sani da Juma Sani Taylor Katsina, sai Hajiya Maman Musasa Magume Zaria Aminiya ga Fatima Juma Abdulaziz Malumfashi, sai kuma Hajiya Halima Muhammad Ibrahim da ƴar uwarta Hajiya Maryam, sai Hajiya Libabatu Husaini da Hajiya Aisha Audu Bago dake Radio Najeriya Kaduna, akwai Hajiya wa Ibrahim Abdullahi wadda ita ma tsohuwar director ce da tere ta daga gidan Radio Najeriya na Kaduna, akwai Madanna Omi Peters, akwai Hajiya Rukayya Umar Sanda, sai Hajiya Hussein Suleiman, sai Hajiya Maimunatu Hayati Din da Hajiya Rukayya Abdurrahman da ke Zaria, sai Madanka San ita ma a FRC a Kaduna, baki ɗaya da ɗaukacin matan da ke gidan Radio Najeriya Kaduna
da baki da mata ƴan jarida duka inda suke
mata ƴan jarida a duniya.
Aka yake an yi ranar ƴancin ƴan jarida, to wannan kuma ranar mata, bari mu gaida dukkan iyaye mata duk inda suke ƴan jarida da kuma kowace irin sana'a suke yi. To ake cewa komai kirkin ka.
Eh, to haka kikan ce kan, kuma gaskiya ne, baka iya gama kasuwa da gaisuwa.
To sabili da haka bari mu dire da waɗannan kalilan gaisuwa fatar alheri da karramawa ga Ummu Zaidu Bala Kofar Sabuwa da Maryam Zaidu Bala, sai shugabar kungiyar mata ta kungiyar muryar talaka ta ƙasa Hajiya Gambo Maman Gusau Zaria, sai Hajiya Zainab Shinkafi Bagudu mata tsohon gwamnan jihar Kebbi, sai Hajiya Nasari Nasir Idris Kauran Gwandu matar gwamnan jihar Kebbi, gaisuwar karramawa ga Nafisa Nasir Idris Kauran Gwandu da Hajiya Nafisa Nasir Idris matan gwamnan jihar Kebbi, sai Hajiya Jamila Tangaza da Halima Jimrau da Dr. Halima Bande Kwamishinan Ilimi ta jihar Kebbi, da kuma Hajiya Tambai matar Dr. Haliru Bala Jikan Daudu, sai Hajiya Ajuji da ke KSMC Quarters, da kuma Ambassador Dr. Fatima Muhammad Goni da Hajiya Aisha Elema Abuja. Abuja da fatar an ga wannan rana lafiya kamar yadda muka ce sunayen suna nan da yawa ga sunan ratar da sai dai
ai wannan magana ta ki dutse cewa din ba za ka iya gama ka iya
eh duk wanda da gaisuwa ba
komai kirkin ka
komai kirkin ka sabili da haka dole
ban ma taba tabbatar da hakan ba sai a yau jikin gaskiya na ga zahiri gaskiya ashe tabbas ba za ka iya ba
sai haka yake
mata kuna kokari yau ina ce da bubutona
kete ba kuwa kin zo da buhunan labarai
na zo da buhunan labarai amma ina ga illa buhu ɗaya kawai za a dauko
a sauke mana Allah amfana
saboda kada ci yawa
saboda gudun lokaci a juli ma ba za ta barke ba ki
aiku ba gashi nan ko da ma na ga tana ta kallo na tana jira ta ji me zan ce wannan labarin duk da dai kamata ya ce ya zama labarin na mata zalla to amma kin san an ce da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa a cikin samu labari na mata zalla to amma dai wannan mace ita ce jagaba a labarin
to shi kenan ba mu mai shi
ya labarin na ji da jin shi kuma yana ɗaya daga cikin labaran da suka dade suna ban dariya wanda ko haka nan nake kwance lokaci in yi tuna kawai sai in ga ina dariya wai wata mata ce irin kwanciyar zafi din nan suka kwanta a waje da mai gidanta da ƴaƴanta to ƴaƴan da madun maza ne haka samari to akai wannan kwanciyar zafi a waje to can wajen karfe 1 haka zuwa 1 da wani abu na dare da ya raba gari ya dan fara sanyi irin bari a tashi dai a koma daki kuma tunda dai an dan raba dare an rage zafi so sai ta dauki ƴaƴan tunda duk sun yi bacci shiga da su kowanne ta shiga ta ce ta shimfiɗar da shi to ashe ba ta sani ba ne gidan mata da za ta kai shi ba ta sani ba
ashe da zuwa da kenan
lalle ka ta zo daukar na karshe wanda take tunanin shi ne
shine mai gidan
sai take ta tada shi a hankali wane tashi o shi da ke dare ya raba na da na shiga da yana tana ta tada ta sai can daga cikin daki sai ce mata wance ai ga nina ai ni kika fara shigowa
ai ni ta ce da bamban za
nace kai amma ni wani mutum shi ne shi ke mishi fata shi daki ta dora masa gado da tunanin cikin ayyana
amma bakin kariya
wai sai yake ce mata bai wance ya kama sunan ta bai ai ni kika fara daukowa ga nan a daki
kamar yadda muke ga tsare ne ta jikoki mu kana kokarin ka ga wai kana tunanin wai yaro yayi bacci zaka dauke shi ka shiga da shi dan ko
irin da mu ya saka maka nauyi da ce to wannan mijin da gaskiya
kana da shi ne da daga ga
oke kai kana dan riga shi ya bacci ka samu ka tumbule ba
eh shi ne
ba ka tarbe ido
shi ma in haka da yi wato kullum
lalle za a san ce waje ba ce to wannan dai gaskiya mole mata to amma dai na san zai biya
sai ta ba shi bill
a zai biya ai ko da ji ba zai biya zai girba abin da ya shuka
na ga malama sun da daga bada nu sabili da kake dai lazu mu jabar ki da muna kara yi wa iyaye mata fata alheri da kuma fata Allah zai maimaita mana yanzu a madadin
Hawwa Shari
alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya